Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Askaran karauta sun tayar da ballin wani dan sanda da ake zargin yana yi wa motar giya zagi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Borno ya kama wasu jami'an tsaro suna karbar na goro a wajen masu mota. Shi kuwa wani badankaren dan hizba ya lakada wata almajira dukan tsiya alliance yan wake da shinkafa.
Shine he iri a hannaye na bi ike mari na idan da ke ni ina a kamar a daidai ta a tafi da ni.
Sai ku biyo mu dan jin yadda hukumar hizba tace sabo da kazafa ba ta hana yankata. A yayin da wani matashi ke ikirarin cewar ya yi shekaru 6 cif bai wani bacci na zuwa a gani ba, sai kuma ga masana a fannin lafiya na cewar duk mutumin da bai yi bacci da yawa ba to dole dai a cikin bi ai daya ko dai ya mutu ko kuma ya haukaci. Su kuwa ƙungiyar iyayen nan da aka sace ƴaƴansu ake zargin an kai su can kudu an cefanar da su sun yaba wa kwamitin da gwamnati ta kafa domin dai bibiya tare da gano sauran yara 107 da har yanzu babu amo babu labari. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin kasancewa da ku. Akan ce kasha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da wani labari mai ban tausayi na wani matashi mai suna Jafar Hashim Rano mai shekaru 32 a duniya, inda wannan matashi ya shaida Inda Ranka cewar ya shafe shekaru 6 bai wani bacci abin kirki ba, inda ya ce a rana idan ya samu bacci to baya wuce na minti 10 ko na minti 30, inda matashin ya ce da zarar ya kwanta bacci sai ya tashi ya kama ihu har sai an bi shi an daddanne shi an dawo da shi. Amma ya nuna Inda Ranka wasu tarin raunuka da ya samu a kafatanin jikinsa, wanda kuma aka ce ya samu ne sakamakon wata lallura da take damunsa, wanda da zarar ya kwanta bacci idan jijiyoyinsa na kai guda biyu suka yi karo sai kawai kwakwalwarsa ta coci, sai tashi yana firgita yana son batu har ta kai a bi shi da gudu a daddanne shi. Wannan matashi ya shaida Inda Ranka cewar ya ce shi lafiya hayyan yake jinsa, domin kuwa bai rasa komai na game da hankali ba. To amma dai wannan gagarumar lallura ita take damunsa. Har ma ya bayyana cewar iyayensa sun kashe miliyoyin nerori ana nema masa magani. Har ma likitoci a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka ce indai ana so Jafar Hashim ya ci gaba da rayuwa kamar kowa sai an kashe masa tsabar kuɗi har naira miliyan 7, sai kuma an fitar da shi kasar waje. Hakan ne ya sanya wannan bawan Allah mai suna Jafar ya shigo yana bayyana halin tashin hankali da yake ciki.
Gaskiya na kashi shekara 6 ban yi bacci ba. Baccin na danyi kamar na minti 30 haka. To haka idan nayi baccin idan ciwo ta yi sai su danne ni. Sai idan sun danne ni to idan na gama wannan abin haka zan ƙara kuma bacci, tunda bacci ya zama dole ai. Idan mai ba kuma za ga ido na ina hawaye to amma wallahi ba kuka nake ba baccin da isa haka.
To babu shakka wannan lamari na Jafar lamari ne mai ban tsoro kuma abin dubawa da kuma kaduwa. Duba da cewa idan mutun ya kwana uku bai bacci ba to wasu lokutan ma baya iya ganuwa. To ballantana kuma a ce shekaru 6. Ko da yake dai ya ce ba baccin ne baya yi samsam ba, amma a rana bai fiye baccin minti 10 ba ko 30. To kamar da yadda na faɗa muku a baya, tun asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka rubuta wata takarda mai dauke da tsabar kuɗi har naira miliyan 7, wanda kuma suka ce dole sai an kai shi ƙasar Egypt an kuma yi masa aiki kafin da ya da daidai. Lamarin da ya sanya dan uwan Jafar wato Mubarak Hashim ya bayyana wa Inda Ranka cewar babu irin kuɗaɗen da ba a kashe a kansa ba. Har ta gonaki iyayensa sun kashe akan Jafar, amma dai har yanzu bai daidai ba, don haka suke buƙatar al'umma da su taimaka musu da wannan kuɗi naira miliyan 7, tunda dai dole sai da su Jafar zai daidai.
Abu yaƙi cinyewa, to shine yanzu muke buƙatar taimako na wannan kuɗin da za a je a mai aiki a Egypt naira miliyan 7. Da Allah ga wannan Allah ya nufa muke neman wannan taimako na a samu a mai wannan aiki da fur da wannan larurar tashi.
Kodayake a daidai lokacin da ake wannan magana mun tuntubi Comrade Abdullahi Ismaila Kwalwa, wato dai masani a fannin lafiya, wanda ya ce kamata al'umma su tashi haikan wajen ganin sun kai kansu asibiti da zarar sun ga wata lallura wacce ba su amince da ita ba, tunda ya ce da abin da ya shafi kwakwalwa to dai ɗayan biyu ko dai mutum ya haukace ko kuma ya mutu, tunda ya ce ita kwakwalwa fa tamkar mota ce wacce idan aka kunna ta to babu shakka akwai lokacin da take buƙatar hutawa. To ita ma dai kwakwalwa a wasu lokutan tana fi buƙatar hutawa.
Ba wani dan adam da Allah ya halicce shi da zai iya zama sama da kwana uku ma ya zama to ba wani lokaci ne samu ke bacci kwana uku kawai zai zama to tilas ne tunda kwakwalwa ce take yin tauta ko da akwai wata matsala ta tabin hankali to zai zama to tilas ba zai wuce irin wannan lokacin a ce ko da gange dare ba kuma ya kamata mutane su gane cewa kowane irin abu da yake a jikin mutum akwai irin aikin da yake kwakwalwa ba za ta iya wuce kwana uku ma ba ta yi bacci ba
Abdullahi Ismaila kwalwa kenan jami'in kula da lafiya a nan Kano da fatan Allah Ubangiji ya ba wannan matashi lafiya da duk wanda yake fama da lura irin wannan shi ma Allah ka bashi lafiya Allah ka tsare mu zuriya da haula Allah kuma Ubangiji ya sa mutane su kawo masa gagarumin taimako ita kuwa ungiyar hadin kan al'umma Nasarawa a nan Kano karkashin shugaban ungiyar Ismail Ibrahim Muhammad sun shirya wani gagarumin taro da kuma gabatar da karatun Al-Qur'ani da kuma addu'o'i don neman agajin medika kan neman dauki domin gano sauran ƴaƴan su 107 waɗanda har yanzu ba a gano su ba tun a shekarar 2011 al'umar wannan yanki na Nasarawa suka shiga halin yasu ganin yadda ake zace musu yara ƙanana ba dare ba burana da zarar mutum ya bada baya kawai sai a shiga gida dauke masa ɗansa kamar ɗan shila na tattabara haka aka ninka sata yara sai da aka saci sama da 100 da duriya al'umar waɗannan unguwa da tuni suka shirya wata kalanda wacce take dauke da dukkanin yaran da aka sace a fadin wannan karamar hukuma ta Nasarawa a baya bayan nan ne dai Allah ya toni asirin wani mutum mai suna Paul da matarsa waɗanda ake zargin su ne suke sace waɗannan ƴaƴa suna kai su jahar Anambra ana siyarwa ana kuma sauya musu suna da addini to har yanzu dai iyayen da har yanzu ba a kai ga gano ƴaƴan su ba sun ce suna godiya ga kwamitin da gwamnatin Kano ta kaba da kuma ƴan sandan jahar Kano akan kokarin da suke na wajen ganin an gano sauran ƴaƴan su 107 waɗanda har yanzu ake son neman su har ma shugaban wannan ungiya wato Ismaila Ibrahim Muhammad yayi godiya ga gwamnatin Kano da kuma wancan kwamiti har ma ya gode wa rundunar ƴan sandan jihar Kano kan fafutukar da take wajen ganin an gano sauran yara 107
muna yi wa jami'an tsaro da suke kokari akan wannan issue din na gano mana yara kuma yanzu akalla muna da yara 107 waɗanda muke nema banda waɗanda aka gani guda 9 da kuma guda 1 da aka samu daga baya yara 107 muke nema a yanzu haka
yanzu ga dai abin da ya rage shine a saurari rahoton kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa karkashin Justice Wada Umar Rano wanda aka bashi wasu lokuta domin dai ganin kwamitin ya hada dukkanin abin da ake bukata an kuma gabatar da shi a gaban gwamnati da kuma rundunar ƴan sandan jihar Kano wanda kuma da zarar rahoton kwamitin ya fita to za a iya samun kyakkyawan madogara to wajen gano sauran waɗannan yara waɗanda har yanzu ba a kai ga gano da inda suke ba da ma sauran wasu bayanai waɗanda za su taimaka al'ummar jihar Kano wajen kula da ƴaƴan su da ma hanyoyi da dabaru da fatan Allah Ubangiji ya kubutar da sauran yaran da har yanzu ake ta sun nema mu kuma ƴaƴanmu Allah Ubangiji ka tsare su ka tsare mu da mu da su gaba daya daga fadawa hannun bata gari yanzu kuma sai hukumar Karota inda askarawan suka samu nasarar dakume wata mota makare da barasa wacce ake kokarin shigowa da ita sai dai a binciken hukumar Karota ta gano cewa akwai wani dan sanda da aka gano yanayin motar zagi a wata sanarwa da hukumar Karota ta fitar ta bayyana cewa tana ta kama wancan dan sanda da wannan mota har ma ta mika ta ga hukumar Hizba kasancewar aikin hukumar Hizba ne ta tantance ta kuma gurfanar da wannan giya da kuma waɗanda aka samu da giyar a gaban kotu domin dai daukar mataki dama dai tuni doka ta haramta shigowa da giya ko cefanar da ita da ma sauran kayan maye a fadin jihar Kano mataimakin babban komandan Hizba a bangaren ayyuka na musamman wato Shehu Tasu ya ce dama akwai alaka ta kukut tsakanin hukumar Hizba da hukumar Karota kuma ya ce da zarar sun kammala dukkanin bincike za su gabatar da wannan giya da waɗannan mutane a gaban kotu domin dai su girbi abin da suka shuka
kai tsaye saboda kasancewar hukumar Hizba ita take da hurumi na wannan aiki na dakile harkar giya saboda haka suka tuntube mu kuma muka je muka karbo giyar da mai rakiyar giyar da kuma masu ita kuma za a gabatar da su a kotu domin yanke hukunci ga masu ita da kuma ita giyar kanta
Malam Shehu Tasu kenan mataimakin babban komandan Hizba ko da ke dai mun gaya muku cewa akwai wani dan sanda da ake zargin yana wa wannan mota ta giya zagi hakan ne san ya muka tuntubi jami'in hudda da jama'a na rundunar ƴan sandan jihar Kano Abdul Haruna Kiyawa wanda yace izuwa yanzu sun caje sunan ƴan sandan jihar Kano kaf amma ba su gano wannan dan sanda ba lamarin da yake nuna cewa ba ma fa dan sanda bane in ma dan sandan ne na boge ne ya kuma ce za su iya bakin kokarin su wajen gano wannan mutum tare daukan mataki a kansa.
Daga sunan da muka ji an fada mun bibiya gaba ɗaya da aka ce wannan dan sanda yake ba mu da dan sanda ne wannan suna kuma haka zalika wannan abu da aka yi ma fa shi dan sanda ba ne umarni a ba can din da aka ce an kama su din buji waye a cikin shi yake kuma shi dan sanda ne.
To wannan kenan. Har ila yau kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Abu Ahmad Sani ya ce duk DPO da ya saki al'umar garin da yake kula da su suke korafi a kansa, to babu shakka za su dauki mataki a kansa. Sannan kuma da duk dan sandan da yake yunkurin gabatar da takura al'umma shi ma dai CP Abu Ahmad Sani ya ce a shirye suke su dauki duk wani matakin da ya dace wajen kakkabe ƴan sandan bata gari a fadin jihar Kano. CP Abu Ahmad Sani ya yi wannan kina ne a lokacin da ake karɓar korafe-korafe kan yadda ƴan sanda ke gudanar da aikinsu. An gudanar da taron ne a shiyar Sawuci a nan Kano. Kwamishinan ƴan sandan ya ƙara da cewa burin ƴan sanda bai wuce tabbatar da tsaron rayuka da dokin al'umma ba.
Bukatar mu mu dinga ta tsaro kuma amana an tura mara kuma dole ne mu sauke wannan su da kuke kusa da jama'a kuma mu tura muku wannan abu kasa duk wanda bai tsaya bi tsarin da ya kamata ba to mu ba za mu yi ta ba.
Wasu daga cikin mutanen da suka yi bayani a yayin taron sun bayyana abubuwan da suke ci musu tuwo a ƙwarya musamman ma daga bangaren ƴan sanda.
Abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya, yara da suke mana sukuwar dawaki suna tankaɗe yara da manya hanyar nan ta bayan kurkuku zuwa cikin yakasai. Muna so da Allah a hana wannan abu a daƙile shi.
Wakilin mu Abba Isa Muhammad ya rawaito mana cewar taron ya samu halartar alƙalai da ƴan bijilanti da masu unguwanni da ungiyoyi da sauran baturen ƴan sanda da ke ƙarƙashin Shawuci Area Command da ke nan Kano. Da fatan dai al'umma da kuma ƴan sanda za su zama abokan juna tunda dai an ce ɗan sanda abokin kowa. To da ka jihar Barna ma kusan sake kwatawa aka yi, domin kuwa gwamnan jihar ne wato Professor Babagana Zulum ya sa aka kamo tarin jami'an tsaro waɗanda suka yi uwa da makarɓiya suka saka checkpoint masu yawa suna karɓar kuɗaɗe a wajen masu motoci da sauran al'umma a matsayin kuɗin cin hanci wanda galibi sai an ba su za a wuce. Wakiliyarmu Amina Hamisu Isa tana da cikakken bayani.
Dama dai gwamnan jihar ya ce ya jima yana karɓan ƙorafe-ƙorafe kan yadda jami'an tsaro ke tilasta wa jama'a suna karɓar na gora a hannunsu babu dare babu rana. Gwamna Babagana Zulum na jihar Borno ya yi tattaki har titin Maiduguri zuwa Damaturu zuwa Kano, inda ya tarar da taron al'umma kan dogon layi, wasu kuma a yashi a gefen titi inda sojoji da ƴan sanda ke amfani da rashin katin ɗan ƙasa da wasu matafiya ba su da shi wajen karɓar naira 1,000 ko 500. Gwamnan ya shambaci jami'an tsaron kuma ya kama su suna karɓar na goro, al'amarin da ya ɓata masa rai matuƙa. Kuma nan take ya yi umarni da a kira ɗaya daga cikin kwamandan sojoji mai suna Major General Olusegun Adeniyi domin sanar da shi abin da ke faruwa.
To gaida Amina, masu sauraro shirin Inda Nan Kafa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla, shi kuwa wani badakaren ɗan hizba ya lakaɗa wata almajira dukan kawuka a layin siyan wake da shinkafa. Ko da yake dai hukumar hizba ta ce sabo da kazafa baya hana yanka ta. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da cigaban labari.
Lamarin da ya faru ne akan titin Murtala Muhammad, inda ake zargin ɗan hizbar ya lakaɗa wannan almajira duka a lokacin da take yunkurin siya wa ƴarta abinci, kamar yadda ta yi bayani da bakinta.
Ina tsaye zan siya wa yaro abinci, da na je zan siya ma abinci sai ya tsayin ya tsallako yake ce mun in bar nan gurin, shi na ce ni ba zan tafi na ce abinci zan siya ba wani abu na zoyi. Sai ya ce ai gwamnati ta hana a daina ganin mu a titi, guragu ne almajirai. Sai na ce faɗan, sai na ce abinci zan siya. Muna cikin maganganun da shi, shi ɗayan ɗan hizba da ka'an hizba a jikinsa, shi ɗayan itsallaku shi ne ya riƙe hannaye na biyu yake marina yake dukana idaddake ni ina a kamar a daidaita a tafi da ni.
Wata mata wadda ta ga yadda lamarin ya kasance ta yi ƙarin haske kamar haka.
Ya kama ta yana dukanta ta sakamakon mun tafi mu je mu karɓo abinci, ya riƙe ta muna yin bara a hamba a wajen kan danjan muke ba mun tsallako ne za ta siya a ɗanta abinci, shi ne ya kama ta yake dukanta har yake zazzaginta, ita kuma he ta rama shi ne ya kama ta yake dukanta.
Shautasu Ishaq shi ne mataimakin kwamandan hizba na jiha ya bayyana cewa za su yi bincike kuma da zarar sun gano yana da laifi za su hukunta shi.
Da masu kama almajiran da ma masu hana yawon banza ba wanda aka bawa dama ya daki wani
bare kuma wanda ma ba ma aiki ya fita ba. Su da haka wannan magana ba mu santa ba. Rashin zuwan ta ba zai hana kuma abin cika ba domin sabon tabbacin zancen kuma da ya zarar ya tabbata to zai zama an yi hukunci akai. Su da haka da zarar wani dan hizba ya yi wani abu wanda yake ya gabe gamsu ba to yazo hukumar hizba bangaren provost ya kawo ƙara kuma in Allah ya da za a tabbatar da haƙƙin sa ya fita kamar yadda doka ta tanada.
To Aminu, ƴan magana sun ce duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka, Allah Ubangiji zai sa mu fi ƙarfin zuciyar mu ya sanya mu da ci. Ita kuwa matan nan da ake zargi ta tura kishiyar ta rijiya a garin Rurum na ƙaramar hukumar Rano a nan Kano, ta bayyana cewa ba da san ranta ta tura kishiyar ta cikin rijiya ba. Face dai sharrin zuciya ce, ta kuma ce da ta san kishiyar ta za ta mutu, da ko naman jikinta za ta dinga yanka, da ba ta tura ta cikin wannan rijiya ta mutu ba. Inda ta shaida wakilin mu Abba Isa cewar ko dabba ba za ta so ta ce ta rasa ranta ta sanadiyar ta ba, ballantana kuma ce dan Adam, kamar yadda ta bayyana wakilin namu Abba Isa.
Abin da ya faru da kihiya ta rikici muke yi a bakin rijiya, ta kama ni da kokawa na rasa inna zanyi, na hankade ta hetebi da ginji a kan rijiyar ta fada, yanzu ta rasu. Gaskiya bana jin daɗi tunda ni ma ba haka na so ba, ko akuya ba za ka so a ce kai ne hanyar mutuwar ta ba, kuma da na san haka za ta faru ba zan aikata ba, ko naman jikina za ta yanka zan iya zuba mata ido wallahi.
Kakakin rundunar ƴan sandan Kano DSP Abdul Haruna Kiyawa ya ƙara da cewa tuni bincike ya fara nuna domin dai gurfanar da wannan mata a gaban kuliya. Ya Ubangiji ka sanya mu fi ƙarfin zuciyar mu. Kafin mu gargara ya fili inda ranka ya karɓi takardar wata baiwa Allah mai suna Saudatu Sunusi, wacce asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman naira 140,000 a matsayin kuɗin da za a yi mata aiki. Wannan baiwa Allah dai na tabbata idan mai sauraro zai ganta zai tausaya mata, duba da halin ni'yasa da ta samu kanta a ciki. Da fatan al'umma za mu tashi haikan wajen taimaka wannan mata mai suna Saudatu Sunusi. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Awwal Abubakar, wanda dattijo ne bai kusan shekaru 60 a duniya, shi kuma da za a yi masa aiki a asibitin ƙwararru na Mutula akan kuɗi naira 20,000. Wannan bawan Allah ya ce ya yi ƙoƙari ya samo naira 15,000, naira 5,000 kaɗai yake buƙata gare ku ya bayin Allah. Sai kuma takardar matashin nan mai suna Jabir Hashim, wanda muka ba ku labarinsa a baya, mai neman naira 7,000,000. Da fatan za a tara agaza musu gaba daya. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wani yaro mai suna Usaini Muhammadu, mai shekaru 12 a duniya, shi ma dai da yake fama da lallura. Hatta kai mahukunta a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman naira 400,000 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Sai kuma takardar wani ɗalibi mai suna Suleiman Sale Ibrahim, da ya samu gurbin karatu a jami'ar Bayar da ke nan Kano, inda yake neman tsabar kuɗi har naira 33,000 a matsayin kuɗin da zai registration. Shi ma dai wani ɗalibi da ya samu gurbin karatu a kwalejin FCE da ke nan Kano, ya kuma nemi a sakai sunansa, da yake neman naira 32,000, ya ce izuwa yanzu yana da naira 17,000. Don haka yake roƙonku ya bayan Allah da ku taimaka masa da sauran. Da fatan za a tara agaza musu baki ɗaya. Diga-diga kuma a nan shirin Inda Ranka Zai Ɗiga Aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai Amina Hamisu Isa, Abdulrahman Hamisu na Madina shi ne wanda ya sarrafa na'ura don sada ni da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdullah da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.